sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa, sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku. Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
A safe yau Litinin, fashewar wasu mamaye biyu a kasar Afghanistan suka yi sanadiyar asarar rayukan mutane 24. Jami'an 'yan sandan kasar Kenya 5 ne suka rasa rayukansu bayan da wasu da ake zargi mayakan kungiyar Al-Shabaab ne suka kai musu hari. Koriya ta Kudu na daukan karin matakan tsaro domin daƙile hare-haren da kungiyar ISIS ka iya kaiwa kasar.
Kanin labaran kenan. Rundunar tsaron Najeriya ta ce ta gano sirrin da kungiyar Boko Haram ke amfani da shi wajen kai hare-hare.
Wannan littafi shi suke amfani da shi, suke wa mutane sandabaru cikin wanda suka same su. Shi suke amfani da shi su juya hankalin wanda suke amfani da su, su je su saba ba mai.
Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Yau za a fara aiwatar da sabon tsarin da babban bankin Najeriya ya gabatar na canjin kudaden ƙetare. Ko yaya wannan zai shafi talakan da baya amfani da dala?
Wanda bai san dala ba shi, abin da ya kawo masa matsala, wanda zai suka sai dala da je so kaya shi ne bai samu ba. Wani ba zai sayar ba, sai da talaka ya samu matsala.
Za ku kuma ji kiran 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya yayin da ake bikin ranar gudun hijira ta duniya. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Muna kuma da nasihar Ramadan kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. A safe yau Litinin, fashewar wasu mamaye biyu a kasar Afghanistan ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 24 da raunata wasu 40. Mafarmaki mafi muni shi ne wanda ya faru a birnin Kabul, inda wani ɗan ƙuna bakin wake ya tunkari wata ƙaramar motar bus a ƙafa ya kuma ɗana babban da ke jikinsa. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ta ce wannan fashewar bom ɗin ta halaka mutane 14 da raunata wasu 8 tun da ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin harin. Mutanen da suka rasa rayukansu dai dogarawa ne 'yan asalin Nepal da suke tsaron ofishin jakadancin Canada a birnin Kabul. Haka kuma wasu mutane 5 'yan asalin Nepal da ke kan motar bus ɗin su masu raunata tare da wasu 'yan Afghanistan 5. Sau'i kaɗan bayan wancan harin na farko, wani bam da maharan suka binne a kan hanya ya fashe, har ma wani jami'in yankin ya raunata tare da dogarawansa 2. Babban jami'in gwamnatin ƙasar Abdullah Abdullah ya yi tur da Allah wade da wannan tashin hankali, inda ya kira shi aikin ta'addanci da cin zarafi. Jami'an 'yan sandan kasar Kenya 5 ne suka rasa rayukansu bayan da wasu da ake zargin mayakan kungiyar Al-Shabaab ne suka kai wajerin gwanan motocin 'yan sandan hari yayin da suke tafiya a arewa maso gabashin kasar, a cewar wani jami'i. 'Yan sandan na kare wata motar bus ne a kusa da garin Elwak wanda yake kusa da iyakar Somalia, lokacin da maharan suka tarwatsa musu motarsu da wani makamin roka. A shafinsa na Twitter, gwamnan jihar Mandera Ali Roba ya kafe cewa, muna Allah wadai da wannan harin da kungiyar Al-Shabaab ta kai a safiyar yau. Jami'in 'yan sanda 5 ne suka rasa rayukansu. Ita dai kungiyar Al-Shabaab, wacce ke da alaka da kungiyar Al-Qaida, mazauninta a ƙasar Somalia ne, kuma jefi-jefi takan kai hare-hare a ƙasar Kenya. Ana kallon iyakar Kenya da Somalia a matsayin wani yanki mai rashin tsaro saboda zaman wurin da wani ƙungurmin daji da kuma rashin ingantaccen haɗin kai tsakanin 'yan sandan ƙasashen 2. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an leƙen asirin ƙasar Iran ta bankaɗo wani tugun da suka kira maƙarƙashiya kitsa ayyukan ta'addanci mafi girma da ba a taɓa ganin irinsa a tarihi ba, wanda aka so a kai a kan birnin Tehran da wasu sassa na ƙasar, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Farisa na Irna ya rawaito. Hukumar leƙen asirin ta fitar da wannan bayani da ke cewa wasu ƙungiyoyi da ta kira kafirai ne suka nemi shirya wannan ta'asar. Kalmar takfir zazzafa kalma ce da aka ce wasu musulman kasar na amfani da ita wajen kirin junan su kafirai ko waɗanda ba su imani ba. A cikin sanarwar sun ce wannan harin da aka so kaiwa an tsara shi ne ta yadda zai faru daki-daki a wurare daban-daban na cikin kasar, a cewar maga takardar ma'aikatar tsaron Iran Ali Shamkani, wanda ya ƙara da cewa an kama 'yan ta'adda sannan aka kwace maman da dama daga hannunsu. Ita ma tashar talabijin ɗin ƙasar ta tabbatar da cewa lalle an kama ɗimbin jama'ar da ake zargi da kitsa wannan maƙarƙashiya, sannan suna can tsare suna fuskantar tuhuma game da wannan lamari. An tsara harin ne ta yadda zai zo daidai da lokacin da ake cikin hidimar wannan watan na Ramadan, in ji Shamkani. Koriya ta Kudu na ɗaukan ƙarin matakan tsaro domin daƙile har-harin ƙungiyar ISIS ka iya kaiwa ƙasar. Hakan ya faru ne bayan da jami'an leƙen asiri suka fitar da gargaɗin cewa ƙungiyar na ƙoƙarin kaiwa sojan Amurka da fararen hula da ke Koriya Farmaki. A jiya Lahadi ne jami'an leƙen asirin Koriya ta Kudu suka ce ƙungiyar ISIS ta fitar da jerin sunayen inda za ta kaiwa hari, ciki har da sansanoni 77 na rundunar sojan saman Amurka da ke Koriya da ƙungiyar tsaro ta NATO, waɗanda ke warwatsa cikin ƙasashe 21 na duniya, har ma da sunayen wasu muhimman mutane. Huɗu daga cikin sansanonin sojan Amurka da ke cikin jerin sunayen ISIS da ta fitar suna Koriya ta Kudu ne, hukumar leƙen asirin ta ce. Bayanan ya haɗa da hotuna da taswirorin sansanonin sojan da Amurka ke garuruwa Usman. Manyan hafsan sojan Koriya ta Kudu sun ce Koriya na aiki da Amurka kan wannan barazana.
Sarfilu Hashim Gumele karanto muku labaran duniya. To, bari mu buɗe taskar hotonnin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda kwamandan rundunar farin kaya a Maiduguri Abdullahi Ibrahim ya ce sun gano wani littafi da ƙungiyar Boko Haram ke amfani da shi wajen kai hare-hare. A cikin hirarsa da wakilin Haruna Dauda Biyu, kwamandan ya bayyana cewa akwai yaudara a ayyukan ƙungiyar.
Wannan littafi shi suke amfani da shi suke wa mutane sandabaru cikin wanda suka same su a ciki. In kuka gani gashi yadda na nuna muku ga gani, shi suke amfani da shi su juya hankalin wanda suke amfani da su su je su saba mamai a ciki. Da lokacin da ma'aikata na suka samu na farin kaya, suka zo muka ɗauka muka samu malamai wanda suka yi bincike a ciki mai zurfi, suka ce wannan kabilan Banduma su suke amfani da shi da wannan sandabaru. Shi ne suka ce a ciki ake nuna ma mutum cewa in kai amfani da wannan arsashi ba ta huda kawa, kuma in aka kawo ma hari za ka ɓace, sannan kuma in aka je wajen sa bom in ka saka, in ma ka saka bom ɗin sai ka ɓace. To, abubuwan da suka ta amfani da shi kenan suka juya musu hankali. Shi ne kaga Allah ya ba mu nasara muka same shi yanzu. Ku ga
maganan kabilan Banduma, wannan wani irin kabila ne kuma a ina suke? Yan Najeriya ne? Guduma?
Ba yan Najeriya ne, ya kasance da makotan.
Kamar su mutanen ka da suka gano wannan littafi, kamar ya suka gano wannan gundi ne?
To, wannan sirri ne namu da yan tsaro, tunda mun samu goyon baya ta wajen kwamandan janar ɗinmu, ya ce mu iya a ƙoƙarin da za mu yi mu tabbatar da cewa wannan ta'adancin an kawo ƙarshensa. To, shi ya sa ka ga lokacin da aka ce mu fara zuwa inda aka samu sa'ida wanda sojoji suka riga suka yaƙi su suka bar wajen, mu je mu ma mu tallafa wa jama'a ya aikinmu. To, shi ne suka je suka samu wannan abun muka fito da shi. Jama'a su sani su san cewa fa hankalin jama'a ke juyawa ba wai da cikin tunaninsu suke wannan ayyukan. An same shi ne a Gommel Lodge na nan Dikwa a ciki lokacin da suka je bincike yara na. Nan ne aka fafitike su yan Boko Haram suka wajen. To, garin tafiyan ne suka ɓoye, kuma Allah ya sa mun hankaɗo muka fito da shi.
Na ga wannan ƙundi an yi rubutu ne ma da Arabi haka nan, kamar ta aka gano cewa wannan yana maganin kaza ko kuma suna amfani da shi ne wajen ɓacewa da sauransu, ya ga gane haka?
Abinda ya zama bayani na ce da muka samo wannan abun mun tuntuɓi malamai na sanin wannan hikimu sosai, sannan suka nuna mun wa'annan abubuwan. Ai, ba wai yau ko jiya bane aka samu, mun jima muna bincike akai, sannan muka samu wannan cikakken bayani da komai, sannan muka sanar da jama'a.
Da a matsayinka na jami'in tsaro, kamar wani shawara zaka bai wa matasan mu, musamman ma ganin Allah ya sa kun samu nasarar gano irin wannan gundi da akan yi amfani da shi wajen juya hankalin jama'a, wani shawara zaka ba su su mai da hankali game da irin wannan al'amura da ke faruwa na ta'addanci?
Kiran da zan yi wa mutane, musamman matasa, su tsaya su rungume aqida na alheri wanda zai fitar da su, zaman duniya da nan lahira ya zama musu da alheri. Kuma abinda zamu kara kina iyaye su sa ido su lura da ƴaƴansu, su ga su waye suke fita da su, suke zuwa hira da su, ko suna ko a makaranta suke ko a wajen sana'o'i ne, tabbatar da cewa suna tare da nagari. Kuma kada su yadda yaudare su a ce ga wannan asirin, in kai kaza zaka samu kaza, wannan ba hanyar addini bane. Su rungumi aqida na kwarai.
Kwamandan rundunar farin kaya a Maiduguri Abdullahi Ibrahim a hirarsu da wakilin Haruna Dauda Biyu. Yau babban bankin Najeriya zai fara aiwatar da sabon tsarin musayar kuɗin da ya gabatar. A cikin hiranmu da Alhaji Abbas Muhammadu Kazuri, wani mai sana'ar canji a babban birnin tarayya Abuja, ya bayyana cewa duk da yake gwamnatin ta yi shirin da kyakkyawar manufa, talaka zai ɗanɗana kuɗinsa.
Wannan samun policy da aka zo da shi satin da ya wuce, wanda dama akwai raɗe-raɗen haka da za ta faru. Mu dai ɗan ƙasa yanzu, duk da yanzu ba a fara shi ba, za a fara shi yau. So mu ƴan canji yanzu ido muka zuba. Mu ya mu kuma ƙasa ma ta zuba wa ita wannan kasuwar yanzu ido, kamar yadda aka ake kallo.
To, ƙwararru a fannin tattalin arziki suna cewa wannan matakin da babban bankin ƙasar ya ɗauka zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma ceto ƙasar daga durƙushewa.
Su masallacin da suna magana akan harkar economy na ƙasa, kuma sun daɗe suna cewa a yi devaluation, kuma muna kira wannan abin yanzu devaluation domin a samu maslaha a ƙasa, domin ƙasar ta shiga wani matsayi. To, amma cikin gidan hajiya akwai matsaloli masu ɗumbin yawa. Mu ma da mun zartar haka, in an yi haka za ta kawo mana matsala devaluation ɗin, mu ma a tunaninmu, because maybe investors za su zo su yi investors a ƙasar, kuma har su abu samu dama a yi mana infrastructure.
Kana batun masu zuba jari?
Masu zuba jari su zo a tunaninmu, mu ma mun hangi haka. To, amma sai aka samu matsala ta rage tsaro. To, wannan matsala ta rage tsaro ita ce muke ganin cewa yanzu in ma za su zo su kwashi gani ba ne su koma, domin ba su da dogaro, ba su da wani abu za su dogara da shi domin don su zo su kama da ci gaba ɗin a sai.
Wato, kai a ganin ka illar shi ta fi alfanun da za a samu kenan?
Gaskiya illar sa ta fi alfanun da za a samu, Hajiya, saboda a ayyukan da za su yi yanzu abinda za a maula, tunda ai wasu ba da kuɗaɗen su za su zo ba, wasu za su yi amfani da kuɗaɗen mu ne da halin ƙasar, ma'ana abinda muke generating da shi za su yi amfani, don su kwasa su multiply su samu riba, samun riba ɗin su ɗauka su koma da ita. Wannan da an yi irin wannan abu a wani lokaci kan baya.
To, a ganinka yaya wannan mataki zai shafi rayuwar yau da kullun ta talakan Najeriya? Tunda dai galibin 'yan Najeriya ma ba su taɓa ganin dala da idansu ba, ma balle a ce su kashe ta.
Gaskiya ne, ai zai shafe su, Hajiya. Menene zai shafe? Matsalar da zai shafe su, wanda bai san dala ba shi abin da ya kawo masa matsalar, wanda zai suka sayi dala da zai so kaya shi ne bai samu ba. Bai samu ya biya so sabon kaya ba. Na farko. Na biyu kuma ya sayar a bashi, ya so a bashi a 168. Yanzu ya waye gari zai sayi dala a kan 366. Kin ga kuɗin ya kusan an ɗora wajen 200 ta hau. Kuma wasu sun so daga bayan da ƙasar waje bashi suka so don su sayar. To, kin ga wasu wani ma ba zai sayar ba. Kin ga talaka ya samu matsala. Because in ya je kasuwa ba zai samu ba. Kuma akwai abubuwan da yake shafar ƙasar ɗin. Kamar su mai, an ce dala ta tashi, man fetur ba zai samu ba, don mai noma ya samu ya zuba wa ɗan, ya zuba wa janareto ɗinsa, ko kuma inda zai yi bayan ruwa. Yana da wannan matsalar. Mota da za ta ɗauko mashi kaya a gola, ya samu ƙarin kuɗin mai.
Wato, kenan wannan batun canjin dala har zai shafi farashin man fetur kenan?
Yana shafar farashin man fetur, Hajiya.
Ina dalili?
dalilin da yasa zai tafe shi idan bukatun da suke da shi din kamar yadda aka ce zai yiwu bai yiwu ba dawa su ne ake bukatar dala din hannu su kuma muna da matsala a Niger Delta wanda wajen samun mai ko kuma su je su so mai su zo su saya kuma wanda suke kasar waje su kuma su zo su saya sun tafi da kayan su to ai har ya kin ga babu zancen talaka ya daɗi ke
Alhaji Abbas Muhammadu Kazuri wani mai sana'ar canji a babban birnin tarayya Abuja to dangane da wannan sabon tsarin na babban bankin Najeriya Ibrahim Musa Karfi yace Allah ya sa matakin da CBN ta dauka na barin kasuwa ta yi halinta kan farashin naira ya taimaka wajen bunkasa tattalin arziki da kuma kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki a ƙasa ta Najeriya Yau take ranar 'yar gudun hijira ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin fargar da ƙasashen duniya kan halin da 'yan gudun hijira ke ciki da nufin tallafa musu. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya je wani sansanin 'yan gudun hijira a cikin gida da ke jihar Adamawa, Najeriya, daga inda ya aiko mana da wannan rahoto.
Sunana Ladi Abdu daga Mincika, NYSC Kam Damari. Ni 'yar gudun hijira ne, yau ina neman shekara 2 a nan. A 2040 ne ko da 400 ne muke gidan nan yau. Matsalan da muke fuskanta muna rokodin gwamnati ta taimaka mana a gyara mana gidajenmu inda bom ya rurrusa da a taimaka mana da irin su kwano ko zai ko menene haka. Mu je mu gyara gidajenmu mu koma kai. Matsala kam a nan kam akwai muna samu muna ci muna sha. Matsala wayansu abubuwa kan babu. Ina godiya ma jihar Adamawa dai bisa rikon da suka yi mana daga 'yan Borno da 'yan Adamawa din gaba daya. Amma muna taimako dai su mayar da mu gidajenmu shi ne fatan.
Sunana Madugana Boni, ni daga Goza Local Government. Eh to turan da aka bude gidan ranar 24 ga watan 8/2024 mu ne muka zo muka bude gidan nan kuma har yau muna nan muna cin moren gidan. Idan a ce security sun bada information akan lalle gari yayi lafiya kuma hanya yayi lafiya ba inda yafi gida dole zamu koma gida muna jiran security alert ne eh to mu kan gaskiya zamu ce da ba mu san magana an ware ranan yan gudun hijira kuma ba abinda taimakon da muke samu da kuma abinda ake bamu da masu kula da mu shine muka sani
to kome jami'an hukumar bada agajin gawa ta Najeriya ne masu kai dangane da wannan rana ga ma da ta bakin irga cikin jami'an hukumar da samu a sansanin yan gudun hijira da ke da mare
sunana Nuruddin Musa ni ne camp manager na wannan camp din mai suna NYSCIDP camps da yake da mare Yola yanzu abinda kake gani anan shine ga jama'an mu nan da muka tura su camp nan muna da mutanen da suka haura 3000 wanda ba za mu iya dibon su gaba ɗaya mu kai su run wannan biki ba shine muka dibu dan kima gashi nan shine yanzu kake gaske dawa sun je can AUN club sun ji an ɗan yi hidindimu masu kayan sayarwa da yake muna koya musu sana'o'i sun tafi da kayan su sun je sun saida da dai abubuwa makamantan wannan
kusan kashi 60 na 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawa ma sun soma koma yankunan su da kwato yayin da wasu ma ke gidajen yan uwa da sauran masu taimakawa Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To dangane da wannan ranar 'yan gudun hijiran Sade Sa'idu Daura ya aiko da sako cewa hakika wannan rana ta zo a daidai lokacin da dimbin 'yan gudun hijira suke buƙatar taimako a sassa daban-daban na duniya musamman Najeriya da Nijar. Da fatan gwamnatocinmu da masu hannu da shuni da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su zage damtse don taimaka musu su samu sauƙin rayuwa. To idan muka dawo a shirinmu na yamma za ku je ne yadda 'yan gudun hijira ke ciki a jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fuskantar ƙalubalen 'yan gudun hijira biyo bayan tashe-tashen ƙungiyar Boko Haram. Sai kuma harkokin mulki a Najeriya bayan komowar shugaba Muhammadu Buhari gida. Yanzu agogo ma nan Washington dai na cewa ƙarfe 11:17 na asuba kafin mu ci gaba ga wannan.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam. To shi mara ilimi.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar Litinin, wanda ya yi daidai da 1 ga wata mai albarka na Ramadana. tare da fatan alkhairin duk da ke cikin wannan wata. Allah ya tabbatar da shi a gare mu baki daya. Allah kuma ya sa muna daga cikin ƴantattun bayin shi. Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na yau yana ƙara zurfafa bincike ne akan bukata da ake da na kyautata dangantaka tsakanin ɗalibai, iyaye da malamai, musamman a matakin makarantun firamare da sakandare. Masana da dama na ganin cewar muddin ba ƙoƙarta wajen shawo kan wannan matsalar ba, wanda malamai ke ganin cewar aikinsu na koyarwa ne kawai, wanda hakan na taimakawa matuƙa wajen lalacewar tarbiyyar yara a wannan zamanin. Farfesa Aliyu Dauda na tsangayi ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano ya yi waiwaye a don tafiya da kuma bayyanar da matuƙar buƙata da ake da ita wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe da maye gurbin martabar makarantun da na yanzu.
Mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalgi marar ilimi abun raina.
Kun daɗe wannan fanni na sha'anin sana'ar koyarwa, an yaye ɗalibai shekara da shekaru, ana caya su wasu zama abin da suka zama a rayuwa. Muna so a jaddada mutane yadda alaƙar malami da ɗalibi ya kamata ta kasance a kowanne bigire, a kowanne mataki, domin abin da mutane aka imani shi shine wannan alaƙa tana wanzuwa, kuma bayan ɗalibin ya zama cikakken mutum ya shigo cikin al'umma a matakin yin mu'amala da su ko kuma ma aikace a hukuma da sauransu.
Wannan gaskiya ne a harkar malanta ko kuma koyarwa, aikin koyarwa tsakanin ɗalibi da malami, wannan abu ne wanda ke ni dai alhamdulillah ina cikin wannan aiki yau shekara 42. Tun 1974 nake koyarwa, na fara koyarwa a primary. Saboda haka daga malamin primary tafiya ga shar muka zama malaman jami'a ba kuma kololuwa ta zama professor na jami'a. Saboda haka duk wani abin da mutum yake iya gani a bangaren koyarwa an gan shi. An yi harka da 'yan ƙananan yara don aji ɗaya na fara koyarwa a 1984, aji ɗaya na firamare. Yau gashi na koyar da doktoci da masu digiri na biyu da sauransu, wanda masu digiri na farko kan gama gari ne. Saboda haka mun riga mun gogu, mun saba da wannan harka, mun san yadda tafiyar take. Idan mutum aka ce wannan malamin makaranta ne, abin da ake bukata a gani alaƙarsa tsakaninsa da ɗalibi tun daga ɗan aji ɗaya firamare har zuwa ajin ƙarshe na jami'a na ajin dokta. Wadda ya zama digirgir, abin da ake bukata shine a ga dangantaka ta tsakanin ɗa da ubansa ko uwa da 'ya'yanta in mace ce mai koyarwa. Saboda haka alaƙa ce wadda take mai ƙarfi, wadda take mai daraja, wadda take mai mutunci. Shi malami yana kallon duk wanda yake ƙasa gare shi, yake koyo da gare shi ɗansa ne. Ita shi kuma ɗalibi yana kallon mai koyar da shi ubansa ne. Saboda haka wannan ita ce alaƙar, kuma tun farko, tun lokacin koyarwa, lokacin da ake training, lokacin da ake kokarin goga malami ya zama ya fito daga makarantar koren malamai, ana koyar da shi wannan cikakken fikira na cewa kai din nan fa zaka fita, zaka je ka tar da yara, ƴaƴan mutane ne, sun bar iyayensu sun taho, kai ne a madadin iyaye. Saboda haka duk da zaka rada shi yara, ka tallabe su, ka nuna musu cewa suna gaban ubansu, aikin ka ne wannan. Su kuma ɗaliban tun daga aji ɗaya har zuwa aji shida ko bakwai, a lokacin bakwai muke koyarwa firamare, aji bakwai har zuwa sakandare, aji biyar da sauransu har zuwa jami'a, ana koyar da ɗalibai cewa su fahimci cewa malami uba ne. Ba kawai yana koyar da kai ainihin karatu na wanda mutum zai samu kwali ko shahada ko certificate na rayuwa, na cin abincin rayuwa ba. A'a, wannan abin da ke koyar da kai bayan ilimi tarbiyya ce. Yana koyar da kai ilimi, yana koyar da tarbiyya. Ko a jami'a haka yake. Ana cewa bayan ilimi da zunzurutun ilimi da za a tusa ɗalibi, education, ana kuma tusa masa tarbiyya. Shi yasa ma kasashen Laraba ba a kiran makaranta ko ma'aikatar ilimi kulletar ta'alim, kulletar tarbiyya wa ta'alim sunanta. Ma'aikata ce wadda take harka da ilimi da kuma tarbiyya. Wazaratar tarbiyya wa ta'alim, wazara kamar wato ministry kenan. Wazara shine ministry a kasashen Laraba, wazaratar tarbiyya wa ta'alim. Idan kuma nan wurin muna kiran colleges of education, kulletar tarbiyya wa ta'alim. Kamar yanzu dan ke koyar da bangaren tarbiyyar malamai, faculty of education ko department of education ko tsangayar horar da malamai a Larabce sunanta kulletar tarbiyya wa ta'alim, faculty of education da kuma training. To idan muddin malami ya fahimci haka, ɗalibi ya fahimci haka, to wallahi an kwana lafiya.
To professor, idan waɗannan abu ginshiƙai da ka ambata aka neme su, aka rasa na mu'amala tsakanin malami da ɗalibinsa, menene zai faru? Me ya haɗarin hakan ɗin misali?
Al'amarin ɓatacce ne. idan muddin aka waye gari tsakanin malami da dalibi, wato dangantaka ta wargaje, dangantaka ta lalace, da dalibi baya ganin kimar malami, shi malami baya ganin cewa shi uba ne ga dalibi, to tafiya ta wargaje.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. Muna ƙara mika godiyarmu ta musamman ga Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da jagorar shirin Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke fatar a sha ruwa lafiya daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
To, a gaishe ka, sai kuma nasiha Ramadan.
Da farko dai ina da suna Hassan Aminu. A samu watannin nan na musulunci guda 12, kamar yadda Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi. Bi Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja. Idan dukiya ta cika waɗannan watanni guda 12, to ta yi shekara. Sawa'ul lokacin azumi ne, bayan azumi ne, lokacin karaman sallah ne, abinda shari'a ta fi damuwa a kai shine dukiyan ya cika shekara ko bai cika ba. Na farko dai yana kamata mu fahimci cewa wadansu dukiya ne da wanne ake fitan musu da zakka. Abinda ake ce ma al-amwalul muzakki, dukiyan da ake fitan musu da zakka. Akwai al-Imam Ibn al-Mundhir, babban malami ne a cikin littafinsa al-Ijma', yace malamai sun yi ijma'i gaba ɗayansu akan cewa ababe guda 7. A wani lissafin ya lissafa abu 8 cewa su ake fitan mu da zakka. To amma malamai wajen nazarin su tun daga irin su Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi'i da al-Imam Abu Hanifa suka ce zaka iya takaita abubuwan da ake fitan musu da zakka a lissafi guda 5. Abu na farko shine abin da suke kira da annaqadai, tsaban zinare da azurfa, da kuma kuɗi. Kaga naira na daga cikin kuɗi, dala na Amurka na daga cikin kuɗi, euro na daga cikin kuɗi, sefal, Ghana cedis, kaga duka waɗannan duk kuɗi ne. Zinarin mutum ba zai fitar da zakka ba sai sun kai dinari 20, dirhami kuma sai sun kai dirhami 200, sannan shi kuma tsaban kuɗi ana fitan masa ne da ainihin zakkansa idan wannan kuɗin ya kai naira 664 da ƴan wasu abubuwa a sama. Yanda mutum zai kasa shi ne sai ya kasa wannan kuɗin kashi 40. Kashi 40 shine kashi ɗaya mutum zai ɗauka sai ya bada zakka. To yau da kaga da zaka ɗauko naira 600 da ainihin 64, to in ka kasa shi gida 40, to ina ga insha Allah zai baka naira 16,000 da ƴan wasu abubuwa a sama. Kaga me wannan kuɗin 600 duka abin da zai fitar haƙin Allah shine naira 16,000.
To madalla, kafin mu karkare ga tashi muhimman kanin labarai.
Mun ji cewa a safe yau Litinin fashewar wasu bombai biyu a ƙasar Afghanistan ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 24 da raunata wasu 40. Farmakin mafi muni shine wanda ya faru a birnin Kabul, inda wani ɗan ƙuna bakin wake ya tunkari wata ƙaramar motar bus a ƙafa ya kuma haɗa babban da ke jikinsa. Jami'an 'yan sandan ƙasar Kenya 5 ne suka rasa rayukansu bayan da wasu da ake zargin mayakan kungiyar Al-Shabab ne suka kai wa jerin gwanon motocin na 'yan sanda.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga wakilin Sanusi Adamu da kuma masarautarsa baki ɗaya domin rasuwar kawansu dagacin Bushikiri na ƙaramar hukumar Guyu, Mr. Ferdinand Jilala Duwadu, wanda aka yi jana'izar sabisa ta nadin al'adar Lunguda. Aka kuma yi addu'o'i na musamman yau Litinin. Allah ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown da kuma Macbeth da Mr. Burns, dukansu da suka taimaka wajen ganin nasarar shirin, alheri ke muku, fata alheri.